sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22 31 41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama shi ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a normal download da kuma niya sai kuma ana iya kama mu a tashar wato radio na Kumasi dake kasar Ghana masu na'urar computer ko a duk lokacin da suke son kama tashar suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da haka barkamu saduwa da ku a daidai wannan lokaci yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Hafsat Talla dan mai soro da ma sauran abokan aiki muka saki rawa muku da wani sabon shiri da wannan daren kuma cikin wannan shirin za ku jira da shugabannin addini ya kamata su taka domin kawo ƙarshen rikice-rikicen da ake yi a Najeriya haa kuma muna dauke da shirin labarin wasanni tare da Aliyu Mustafa Sokoto amma duk waɗannan sai kun ji cikakken labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum. An rantsar da tsohon zakaran kwallon kafa George Weah a matsayin sabon shugaban kasar Liberia a yau Litinin. An yi bikin ne a dandalin wasan kwallon kafa dake Monrovia, babban birnin kasar. Shugabannin kasar Gabon da Ghana da Saliyo sun halarci bikin tare da ƴan wasan kwallon kafa da suka yi wasa tare da shugaban kasar na Liberia. Na yi shekaru da yawa a rayuwata a cikin filayen kwallon kafa, amma a yau ina ci babu ya ita, a cewar Weah. Ya godewa tsohuwar shugaban kasar Ellen Johnson Sirleaf saboda aza tubalin zaman lafiya a kasar da yanzu kowa zai iya rayuwa cikin kwanciyar hankali. Weah ya yi takara tare da tsohon mataimakin shugaban kasa Joseph Boakai wanda zai sauka bayan ya yi wa'adi biyu wanda shine iyakar abin da tsarin mulkin kasar ya tanadar. Yayi alƙawari cewa abin da zai fara mai da hankali akai shine yaki da cin hanci da rashawa. Bikin rantsarwar da aka yi a yau din shine canjin gwamnati na farko a cikin kwanciyar hankali da aka yi cikin shekaru 70 da suka wuce.
Majalisar Dattijan Amurka ta gabatar da wani ƙudurin kasafin kuɗi na wucin gadi a yau Litinin wanda ya share fagen saki bude ma'aikatan gwamnatin tarayya kwanaki 3 bayan rufe su sanadin cece-kucen da suke yi kan manufar shige da ficen baki. Yan jam'iyyar Democrat 33 ne suka hada da yan Republican 48 inda suka kawo ƙarshen muhawara a majalisa mai wakilai akan dokar kasafin kuɗin da zai yi aiki har zuwa ran 8 ga watan 2 wanda zai share fage ga amincewa ga dokar. Daga bisani za a sake aikiwa da dokar fadar shugaban kasa wato fadar White House domin shugaba Trump ya rattaba hannu akai. Yau ranar murna ce a cewar Sanata yar jam'iyyar Republican Susan Collins daga jihar Maine inda gwamnatin ta tsaya wannan yana nuna wato kasawarta don farko shugaban masu rinjaye a majalisar dattijai dan jam'iyyar Republican Mitch McConnell daga jihar Kentucky ya tabbatar da wa ƴan jam'iyyar Democrat cewar majalisar dattijai za ta dubi harkokin shige da fice da dama ciki har da dubun dubatan mutane da aka kawo su a markatun suna yara waɗanda shugaba Trump ya jefa makomarsu cikin rashin tabbas da ya janye shirin da ya ba su damar aiki a Amurka.
An dage fara aiki da shirin fara maida musulmai ƴan kabilar Rohingya waɗanda suke zaman gudun hijira a Bangladesh zuwa Myanmar inda suka fito da ake tunanin zai fara aiki daga gobe Talata. Babu tabbas kan lokacin da za a fara aiwatar da shirin. Myanmar da makociyarta Bangladesh sun cimma yarjejeniya akan maida dubun dubatar musulmi ƴan Rohingya waɗanda suka gudu daga Myanmar don gujewa matakan murƙushe su da sojojin ƙasar suke yi. ƴan agaji da ƴan kabilar Rohingya sun nuna damuwa cewa ana so a tilastawa ƴan gudun hijirar su komawa wuri da suka tsere cikin ƴan watannin da suka wuce. Ƙungiyar kare 'yancin bil'adama Amnesty wacce ta yi Allah wadai da shirin mai da 'yan gudun hijirar ta yi barka da matakin da gwamnatin Bangladesh ta dauka na dage shirin fara mai da 'yan Rohingya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
A yau Litinin mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya ce Amurka za ta mai da ofishin jakadancinta zuwa birnin Kudus a ƙarshen shekarar ta 2019. Shugaban Amurka Donald Trump ya kauce manufofin Amurka na shekara da shekaru da ya ce Kudus shine babban birnin ƙasar Isra'ila ya sa a kawar da ofishin jakadancin Amurka da ke Tel Aviv zuwa birnin na Kudus wanda shine babban birnin da a da a mai da shi a birnin Kudus. amma sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce tashin nasu zai dauki lokaci mai tsawo. Netanyahu ya gode wa Trump da Pence akan abinda ya kira kalamai da za su shiga tarihi, kuma ya ce dangantaka tsakanin Amurka da Isra'ila tana nan kuma ba ta taba karfi ba kamar irin yanzu. Shawarar da shugaba Trump ya yanke akan birnin Kudus ya janyo zafafan suka daga shugabannin Palestine, ciki har da shugaba Mahmoud Abbas, wanda ya ce Amurka ba za ta iya taka wata rawa ba akan yunkurin wanzar da zaman lafiya a yankin. Larabawa, ‘yan majalisar dokokin Isra’ila sun ce za su kaura cewa jawabin da mataimakin shugaban Amurka Mike Pence zai gabatar. Mazinar Tanyahu ya soki wannan matsaya da wakilan Larabawa suka ɗauka a zaman majalisar ministocin Isra’ila da aka yi jiya Lahadi. Labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To kamar yadda muka faɗa a gabatarwar mu, shin wace rawa ce ya kamata a ce shugabannin addini suna takawa domin ganin an daƙile rikice-rikicen da ke faruwa a Najeriya? Ga Nasir Adamu Elkaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Yayin da malaman addinai a Najeriya ke nana da cewa addinansu ba sa kunshe da tada hankali sai ma salama da kaunar juna, hakan bai hana wani lokaci ka ji an kaure da fitina da ka haddasa asarar rayuka da ma dukiya, da bai rasa nasaba da bambancin addini ko aqida. Azantawa ta wayar tarho, babban sakataren lemar kungiyoyin musulunci Jama'atu Nasrul Islam Dr. Khalid Aliyu ya aza alhakin ga kutsowar 'yan siyasa.
Malaman addini sai sun ji tsoron Allah ya zamanto ba su mai da addini kayan talla ko sayarwa ba, sai sun tsare wuraren ibada ba su sai da su ga 'yan siyasa ba, ba su kuma nuna cewa su haja ce ta sayarwa don a biya musu buƙatar su samu zaɓe ko samu kujerar da suke so ba. Ɗaya kenan. Na biyu kuma, duk wanda ya zo yana so ya amfani da addini don tada hankali, to maza malaman addini tsaya sai ba su yarda ba kuma ba za su yi ba, kuma ya zamanto su malaman addini na musulmin da waɗanda ba musulmin ba sun zuba ido su ga ta ina ne fitinannun 'yan siyasa ko shaɗanu za su zo su yi ƙoƙarin ziga su don su riƙa maganganu na ƙiyayya tsakani da tada hankali, su daƙile shigowarsu. Kowa ya koma gwargwadon abin da addinin suke karantar da shi. Malaman addini sai sun kula da wannan matakai da aka faɗi cewa Allah ya dan ambisu, to za a samu sauƙi in Allah ya yarda.
A ziyarar da ya kawo ofishin muryar Amurka Abuja, shahararren mai bishara Fasto Wide Buru ya ce ba muhallin fitina ma a addini, matukar dai sauƙaƙƙe ne daga wajen Allah.
Gaskiya in ka gan mai fadan addini, ni a fahimta na jahili ne, domin duk wanda ya jahilci addini to zai iya kirkiri wani abu, ko kuwa ya samu an zuga shi a gefe ya zo ya aikata abin da shi yana so ya biyawar su bukatunsu ne ko kuwa muradun wurinsu. Amma babu addini, in dai addinin gaske ne kuma addini sauƙaƙƙe ne, ba addini da ya ce a yi fada ko a kashe mutum. Kashe mutum ba gaire ba dalili, saɓani ma a cikin addini, domin akwai yadda addini ta tsara, in mutum ya yi wannan laifi ga hukuncin zai mai wurine za su aiwatar da wannan hukuncin. To abin da aka yi ba a bi ka'ida ba, ba a bi kosan addini ba, to mutum na ta kansa ne. Amma sai a rabe da guzuma ana harbin karsana, sai a alakanta mutum da addini. In yau Krista ya yi abu da ba daidai ma, ya koya ce wani mutum ya yi haka, sai ce ai Krista ya yi. In wani abu ya faru yau musulmi ne ya yi abin, sai a ce ai musulmi ne suka yi, alakanta wannan laifin da addini ko kuwa mabiyan addinin. Wannan ba daidai ba kuma ba adalci ba ne. Babu addini da ya koyar da fada ko kuwa kashe mutum, babu gaire, babu dalili.
Kungiyoyin addini kan zauna da juna su tattauna don tsora mabiya kan hanyar salama da hakan ne kadai kan ba da damar ibada a tsanake. Nasiru Adamu Elkaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru, kuma akan wannan batu ne muke son ku kira mu yau domin ku bayyana mana ra'ayoyinku. Shin wace rawa ce ya kamata a ce shugabannin addini sun taka domin ganin an kawo ƙarshen rikice-rikicen da ke faruwa musamman a cikin al'umma? Kama kafin mu buɗe layukan namu, a ci gaba da shakatawa da wannan faifan.
Kai da ni mai mai magana wanda ba kyau, dan Allah ka sanar da ni. rayin wani
lallai
ba babu kyautun da an yi a baya ko kun gani
lallai
ku dai da bakin cikin juna Allah ke magani
lallai
ba jin yanzu ga zo ku taru ku zauna lafiya
ku zauna a lafiya al'umma ta kasa ta gunjiya da malawa lafiya shi da ku da wannan jariya
ba sallah ci ka je joji ya fito duka kun tsaya sai ku ce an tashi kallau yau lafiya
lallai
tutar Allah muke Allah kuwa shine dur daya
lallai
mu bar bambanci na kabila ko addini
ku tuna lafiya al'umma ta kasa ta kunjiya kuma na lafiya shi da tuka banta jiya
ku kankare zuciya mu cire hasada mu zubar da shi
lallai
bashir cutar da mu
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202 205 2655 domin a bayyana ra'ayi 202 205 2655.
To madallah mun samu kiran farko daga Kaduna. Wane ne daga Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam.
Adamu Jeji daga kamfanin Fati Jaji Kaduna Nigeria.
To Adamu Jaji, me ra'ayinka?
Maududin namu akan menene?
Me ra'ayinka game da wannan batu?
Sai a yau barka da lansariya.
Barka kare, anun lahiya, wane ne nawa?
Sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Nigeria.
To Murtala, me ra'ayinka game da wannan batu?
To gaskiya ne ladan ba yawa abun ma da muke ba su shawara su malaman addini yan malami da ke kristoci da fastoci su shiga siyasa ba maganan gaskiya su shiga siyasa
me yasa ka ce haka
yawa ladan ba yawa ka ga su malami ne ya karanci Qur'ani ya san cewa addinin musulunci bai daka ba su fada ba domin ka ci mu burin kan fasto ne shi ma ya karanci Bible addini shi bai ta cewa aka su fada ba dan siyasa an kuma sai ba ke san ya baki kuma su ba ta yin za a yi za mu ta yi duba cewa wani sai a su ma da ni ne a duk abuwa su sai ke wani ne ba a ina da jiki ba ba su ne sai mun ga shi ma ne da yawa a jini in kai ya ari shi bai ta ba shi da a yi da jiki ba su za mu ta ba a kan kuma da za su yi da yan ba ka ba duk wannan za a yi ta faɗa ne da ba ta za ku tashi a biya.
To mun gode kwarai malam Murtala, aka ce ra'ayi riga yanzu muna jihar Ekiti. Waye a jihar Ekiti?
Wa assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sabi Idado Yarima kan fa Kano da kanan jihar Ekiti.
To mallan Sabi, me ra'ayinka game da wannan batu?
Yawa, to ni dai ra'ayina dangane da wannan batu ya dace a gabaki ɗaya tsakanin musulmi da kirista su haɗe kawunan su kada su taɓa bari wani ɗan siyasa ya zo ya amfani da su. To in dai suka haɗe kansu domin kowa Allah yake bautawa, to idan aka yi haka ina ganin za a samu mafita akan matsalolin da suke fara. Ina maka fatan alkhairi Sabi Dado da kanan jihar Ekiti, mutumin jihar Kano. Sai da anjima.
To mun gode kwarai, mun gode Mallam Sabi. To mun sake samu Kaduna. Waye a Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Sunana Alhaji Musan Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To menene ra'ayinka Musan Garo?
To Mallam Dan Ibrahim Ayawa, idan sauki wannan batu ya kamata a ce su malaman malamanmu na bangaren musulunci da na kristoci su rika tsawa suna gaya wa mabiyansu gaskiya tsakani da Allah. Domin idan aka ce an sami irin wannan abubuwa shi ne ake kawo ana kashe mutane, a kashe mutum can, a kashe mutum. Amma in dai za a fito a gaya wa juna gaskiya, kuma a faɗakar da mutane a yi musu wa'azi na gaskiya, za a samu ci gaba. Kuma muna kira ga gwamnati ita kanta ya ta tallafa wa ƴan malaman domin wajen da'awa da za ta wajen karantar da mutane da faɗakar da mutane. Idan aka yi haka za a samu ci gaba. Amma na faɗe-faɗen da ake samu gaskiya al'amari ba yi ba, kuma muna fatan al'umma za su yi haƙuri su zauna da juna lafiya, tunda Allah subhanahu wataala ya ce mun halicci ce ku ne domin ku san junan ku, lita arafu to ya kamata a ce mu yi amfani da wannan ayar Qur'ani din a ce ne muku fata harkari Alhaji Musa Garo.
To mun gode Alhaji Musa Garo. Muna jihar Nasarawa. Waye a jihar Nasarawa?
Ba tare da mataimakin shugaban kungiyar muryar nasara Habibu Magajin Rashin Zano Allah fiyan bari bari.
To Mala Habibu, me ra'ayinka game da wannan batu?
To ra'ayina dai malamai ya kamata su taka rawa sosai su ci gaba da fadakar da mabiya.
To ku kuma mabiya. To eh ja mu je.
Babba shi ne. Su mafi yawa wanda suna fadafadan nan mafi yawan su ba ainihin masu addini bane. To kaga Allah yana samu matsala kenan saboda haka gwamnati sai ta kai tsaye wayansu ma ba addini suka sani ba. Iyakaci kawai fitina suke nima.
To su mabiya
mu da muna bada shawara malamai su iya kokarin su.
To su mabiya wace rawa kake jin ya kamata su ma su taka?
To mabiya wanda ya kamata mabiya su taka ya kamata mu ya mu mutum mu fadakar da junan mu. Mu tabbatar da cewa ba wani cin gaba da zai samu sai da zama lafiya. Saboda duk abin da za a yi a duniya gaba daya in dai ana son cin gaba to dole sai an hakuri da juna. Hakuri da juna da jurewa shine zai kawo cin gaba da zaman lafiya.
To mun gode Malam Habibu hawa yau dai muna cikin jihar Nasarawa. Waye a Nasarawa?
To alhamdulillah ta mataimaki na ya tuta kuma ainihin shugaban da kansa ya shigo Garba Salim likitan radio na garin Agwabun Domin jihar Nasarawa.
To Garba Salim, me ra'ayinka game da wannan batu da muke tattaunawa yanzu haka?
To gaskiya ni wannan abu kusan ma a matsayina na dan Najeriya yana bani kunya a ce wai tsakanin musulmi da kirista ko kuma tsakanin ƴan Najeriya ma a ce a tsakanin su suna yin fada akan wani abun da ba addini ba. Kuma abun farin ciki shine gashi muna da manya-manyan addinan nan guda biyu wanda sun yi nuni sun yi ishara akwai dokoki na zaman lafiya da taimakon juna da kyautata ma juna da muhabbaka juna sai aka samu kuma an samu rarrabuwa. To lalle kamar yanda ƴan uwana suka bada bayani shine malamai amma ni ban goyi baya su shiga harkar siyasa ba. Saboda siyasar nan ya zama kazanta za su zo su dauki alkur'ani su rantsa da shi ba za su yi aiki da maganar qur'anin ba. Su dauki Bible su rantsa ba za su yi aiki da Bible din ba sa cika alkawari. Anan shine mu dai mu haɗa kai mu zama ɗaya mu soma junan mu ƴan uwan mu in so maka abinda nake so wa kaina in ki maka kuma abinda nake ki maka ma kaina.
Alhaji
zai kawo mana zaman lafiya.
Baka jin cewa idan su tunda sun san abinda ke cikin qur'anin da fasara abinda ke cikin Bible duka littattafan biyu za su kwatanta gaskiya?
To malaka suna kokari suna sanar suna fadakar a taro a yi wa'azi a cikin coci da masallatai da ma fili haka amma sai ga mutane kuma abinda suka ji jin ba sa aiki da shi saboda haka shawaran da zan bayar dukan mu san Allah ɗaya yake.
To mun gode kwarai Malam Garba, bari mu je jihar Bauchi. Waye daga jihar Bauchi?
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America, sunana Ayuba Garba Imam daga kafin Madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba, me ra'ayinka game da wannan batu?
To ra'ayina har ga Allah, da farko dai malamai suna kokari kware da gaske na bangaren addinin musulunci da kuma addinin kirista. Wato yana da kyau mabiyan mu mu gane wa'azi, idan aka maka wa'azi yana da kyau kai aiki da abin da aka koya maka. Addinin musulunci ya koyar da zaman lafiya ba addini na tashin hankali ba, kuma ka su ma kristotin ana koyar musu da zaman lafiya a coci-cocin su. To yana da kyau idan an maka wa'azi ka yi amfani da wa'azin da aka koyar maka da kai sau'a da shi saboda zaman lafiya. Babu abin da fi zaman lafiya muhimmanci ga ƙasa. Duk ƙasan da ka ga ta ci gaba dole addinan nan guda kai da wanda ba da addini ma mu zo mu dunkule mu zama ƴan uwan juna saboda mu ciyar da ƙasan gaba. Don lafiya shi zai kawo komai, amma tashin hankali ba ma fatan sa Allah ya sauwake. Kuma muna kira ga.
To mun gode kwarai Malam Ayuba, muna jihar Nasarawa yanzu.
Assalamu alaikum sashin Hausa na gidan rediyon BOA.
Wa alaikum assalam.
Sunana Rufa'i Kakan Zaria, ina kiran ku daga jihar Nasarawa a tarayyar Najeriya.
To Malam Rufa'i, me ra'ayinka?
To lalle wannan gaskiya ya kamata malamanmu da shugabanni abun nan mabiyanmu to ya kamata a ce sun tsaya sun wayar ma da mabiyansu kai domin shawo kan matsalar yimin da muke fama da shi a ƙasa ta Najeriya. Domin idan duk inda muke idan ba mu yi yayya ga shugabanninmu ba to ba za mu samu cikakken zaman lafiya a ƙasarmu ba. Muna fata Allah ya ba mu zaman lafiya da gocin lafiya a ƙasarmu Najeriya da ma duniya gabaki ɗaya. Rufa'i Kakan Zaria, tashi lafiya.
To mun gode Malam Rufa'i, da kuma kiran Malam Rufa'i ne muka rufe layin namu yau. Sai gobe idan Allah ya kai mu idan an buɗe layuka waɗanda ba su samu ba su yi ƙoƙari su kira domin su bayyana ra'ayoyinsu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
labaran wasanni.
Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadunmu da ku a wannan shiri na wannan litinin na labaran wasanni. Zamu fara yau ne a Morobe ta Liberia inda aka yi abin tarihi inda George Weah tsohon sanannen dan kwallon kafa nan na Afirka kuma na duniya baki daya yau aka rantsar da shi a matsayin sabon shugaba full na ita Liberia din a musayar mulki na farko da aka yi a cikin shekaru kamar 70 da suka gabata a wannan kasa. Kafofin watsa labarai da suka hada da Al Jazeera sun ba da labarin cewa wannan rantsarwar da aka yi wanda kuma ba abin mamaki bane da aka yi ta a babban filin wasa na Morobe din ta samu halartar shugabannin kasashen Afirka da na duniya da dama wanda suka hada da na Ghana da Nigeria da Afirka ta Kudu da Mali da Cote d'Ivoire da kuma kasar Guinea. Shi dai George Weah ya lashe wannan zaben shugaban kasar na Liberia ne da kashi 61.5 na ƙuri'un da aka jefa a zaben da aka yi cikin watan Disamba da ya gabata inda ya kada tsohon mataimakin shugaban kasa wato Joseph Boakai wanda ya samu kamar kashi 38.5 na ƙuri'un. To shi George Weah yanzu ya gaji Ellen Johnson Sirleaf mace ta farko da aka taba zaba a matsayin shugaban kasa a nahiyar mu ta Afirka. Shi dai George Weah ya shiga cikin harkokin siyasa ne a shekarar 2002 bayan da ya gama sana'a ko kuma harkokin kwallon kafa kuma ya tsaya zabi a shekarar 2005 inda ya sha kasa a hannun ita Ellen Johnson Sirleaf din amma kuma a wannan karo sai ya samu nasara. Nigeria da Rwanda suna samun ci gaba a kokarin da suke nayin tasiri a gasar zakarun Afirka na Championship da ake yi inda a wasannin da suka yi su biyu da cikin wato rukunin su na Group C suka samu nasarori. Nigeria dai ya tashi Libya ɗaya da babu haka ita ma Rwanda abin da ta yi wa Equatorial Guinea kenan. Wannan sun samu nasara ne amma sai da suka ji jiki domin Najeriya bata ma iya saka kwallo a raga ba sai kusan minti na 79 lokacin da Sunday Fela ya sa mata kwallo shi kuma ke yi manzi shine cewa Rwanda wannan kwallon nata. Wannan nasara tana nufin na Najeriya da Rwanda yanzu dukansu suna da maki hudu kenan. Equatorial Guinea dai an fitar ita domin bata da maki ko daya. A gobe Allah kai mu talata kenan za a yi wasan ƙarshe a cikin wannan rukuni na Group C inda ita Rwanda din za ta kala da Libya Najeriya kuma da ke cire ni da Equatorial Guinea din. To bari mu karkare a nahiyar Korea inda wannan kasashe guda biyu na nahiyar Korea ta Kudu da Korea ta Arewa wanda an san sun dade ba sa tasawa suka yanke shawarar cewa za su yi aiki tare da juna za su ma kafa kungiyoyin haɗin gwiwa domin su shiga cikin gasar Olympics na hunturun bana da za a yi a can Korea ta Kudu din. Sun ce ɗaya daga cikin abubuwan da za su shine su haɗa kungiya ɗaya da za su yi wasan gora wato hockey na kankara da ake yi sannan kuma ma a karkashin tuta ɗaya za su yi amfani da ita maimakon su yi amfani da tutocinsu sun shirya tuta guda tilo a hadin da za su yi maci tare da ita. To wannan wasanni dai na wannan karo na bana a wata mai fita wato Fabrairu za a yi su daga ran 9 har zuwa 25 a birnin Pyeongchang da ke can Koriya ta Kudu. Jama'a abin da ya sauka labaran wasanni yau kenan sai wata litinin Allah ya kai mu huta lafiya.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka za ta ci gaba da girke sojojinta da kuma harkokin diplomasiya a Siriya domin taimakawa ganin an samu nasarar dawwammamiyar zaman lafiya haɗaɗɗiyar ƙasa mai ƴancin kai wato Siriya a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson. Yanzu dai Siriya tana ci gaba da zama ƙalubale ta fuskar tsare-tsare da kuma diplomasiya ga Amurka. Sakatar Rex Tillerson ya jaddada cewa Amurka za ta ci gaba da girke sojojinta don tabbatar da cewa an samu gallaba kan ISIS da Al-Qaeda. Abu mafi mahimmanci da zai sa Amurka ci gaba da kasancewa a Siriya shine domin kare muradinta na tsaro da makoman samun nasara ta fuskoki da dama. Baya ga ganin bayan ISIS da Al-Qaeda, akwai kuma warware rikicin tsakanin gwamnatin Assad da al'ummar Siriya karkashin shirin sulhun na Majalisar Ɗinkin Duniya. Kamar yadda yake kunshe cikin kudirin kwamitin sulhu mai lamba 2254 wadda zai kai ga kafa gwamnatin kasar bayan shugaba Assad ya kau a kafa wacce harkokinta suke tafiya yadda ya kamata, mataki da zai baiwa 'yan gudun hijira da waɗanda aka raba su da mahallansu amma suke cikin kasar samun damar komawa ga kasar Siriya, kasar ta Sham wacce ba ta da makaman kare dangi da kawo ƙarshen hannayen Iran a ƙasar.
Through its position in Syria, Iran is positioning to continue attacking U.S. interests, our allies,
Sakataren Tillerson ya yi nuni da cewa gwamnatin Iran ta juma tana mafarkin ta kirkiro da yanki da take da iko daga arewacin kasar daga Iran zuwa Lebanon har zuwa gabar tekun Mediterranean. Domin haka ne ma ta karfafa kasancewar ta a Syria ta hanyar aikewa da dakarun juyin juya hali na kasar a Sham din da kuma goyen bayan da take baiwa kungiyar Hezbollah da wasu ƴan kanzaginta. Matsayar da Iran take da ita a Syria tana kimtsawa ne domin ta ci gaba da kai harhare kan muradin Amurka da na ƙawayenmu da jami'ai da ke yankin. Iran tana kashe biliyoyin daloli a kowace shekara kan Assad da kuma ci gaba da yin yaƙe-yaƙe a fakaice maimakon taimakawa al'ummarta. Idan Amurka za ta janye daga Syria, Iran za ta samu damar inganta matsayinta a zaman Syria na rugujejjiyar ƙasa wadda ke iyaka da Isra'ila. Syria ta bude wa Iran damar da take rawar jikin nema a cewar Mr. Tillerson. Amurka na da shirin taimakawa a samu daidaito a yankunan Syria da aka kwato daga hannun ISIS kuma ta taimaka wajen samar da yanayin da zai kai ga aiwatar da shirin Majalisar Dinkin Duniya na sulhu kan rikicin siyasar kasar. Wannan zai taimaka wajen kafa gwamnati ta demokradiya a Syria wacce Assad bai da iko, wanda zai zama hanyar rage tasirin Iran a Syria. Kasar Syria da ta samu daidaito ta kowace fuska za ta kare muradin Amurka ta fuskar tsaro da na ƙawayenta da abokan hurdarta, inji Sakatare Tillerson. Idan haka ta tabbata, za ta kasance nasara ga kowa da kowa, kuma za ta taimakawa al'ummar Syria su nemi dama da ƴancin da Allah ya baiwa duk bil'adama na nema da samun cikakkiyar rayuwa. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
To da wannan ne kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara ta kaice.
Dakarun Turkiya sun yi barin wuta kan arewacin Syria a yau Litinin, inda suka maida ƙarfin wajen korar mayakan Kurdawa daga yankin Afrin, kuma jami'ai sun ce za a gama aikin ba da dadewa ba. Hakanan an samu rahoto cewa mayakan Kurdawan da aka sani da lakabin YPG sun gabsa da jami'an tsaron Turkiya a arewa maso yammacin Afrin. Mataimakin Prime Minister Turkiya Mehmet Simsek ya ce matakin sojin zai taimaka wajen rage hare-haren ta'addanci da ake kaiwa Turkiya. Hukumomin Turkiya a Ankara suna zargin kungiyar YPG wacce take da iko da Afrin cewa tana da alaka da wata kungiya ta masu tada kayar baya a cikin kasarta. Prime Minister Turkiya Binali Yildirim ya ce makasudin wannan aikin mai suna Olive Branch da Turanci shine a samar da wuri mai yanki mai girman kilomita 30 domin kare kauyukan Turkiya daga hare-hare. A yau Litinin, mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence ya ce Amurka za ta maida ofishin jakadancinta zuwa birnin Kudus a ƙarshen shekarar nan ta 2018. Shugaban Amurka Donald Trump ya kauce manufofin Amurka na shekara da shekaru da ya ce Kudus shine babban birnin Isra'ila, kuma ya sa a ƙaurar da ofishin jakadancin Amurka daga Tel Aviv zuwa birnin na Kudus. An dage fara aiki da shirin fara maida musulmai 'yan kabilar Rohingya waɗanda suke zaman gudun hijira a Bangladesh zuwa Myanmar.
To madalla, da take tutu labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa. Sai gobe da safe ku jiyo su abokan aikin mu da wani sabon shirin, ciki ko har da shirin tsaka mai wuya na Aliyu Mustafa Sokoto. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman ita Hafsat Dalla dan mai soro da ta taimaka min domin gabatar da shirin, da Julie Gresham da ta bada umarni. Sai injiniyan mu Justin, ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauran lafiya. Da alheri.